أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. يوم بركم دا هدوى أولا لك سمي البركة wannan ka zauna domin gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka. Wannan shi ne zamanmu na 23 a zaman wannan tafsiri na bana, sannan kuma yau muna 21 ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, daidai da 3 ga watan 5 shekara 2021 miladiya. Jiya mun tsaya a daidai kan ayat da kuke ji cewa wa tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim, yanzu kuma insha Allah daga nan za mu dora zuwa abin da ya saba a cikin suratul nisa'. Allah rahma su
kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir
rahmanir rahim. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، انت تورحمكم الله. الله من اوصي تركي باين شرعا كاملا سوى دا ماتا دا ماتا عند سكا حرمتا قوى المؤمنين او ريس زمانكما دا باي فتكما وانت سكا حرمتا قوى المؤمنين جيجيا او ريس sannan kuma har ila yau sai Allah mai ɗaukaka ya ce waɗanda ba za su iya auren ƴaƴan tarbiyya ba, ba su da ainihin wato ƙarfin da za su iya riƙe ɗaya mai yanci da su auri baiwa in wani suna tsoron zama haka da su bi za su zuwa ga yin su. Amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ce haƙuri shi ya fi alkhairi fiye da mutum ya auri baiwa ɗin, don saboda kada ƴaƴan da suka haifa shi da baiwar su zamto bayi. Ubangiji a gaba sai ce yuridullahu li yubayyana lakum, Ubangiji yana nufin wato Allah yana nufin ne ya bayyana gare ku wato shari'o'in addinin ku da kuma maslaha a cikin al'amuran ku. Wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum, kuma ya shiryar da ku zuwa ga wato hanyoyin halattawa da haramtawa na annabawan da suka gabace ku. Wa yatubu alaikum, kuma Allah madaukakin sarki dai yana nufin wato ya karɓi tuba gare ku, ya yi tuba gare ku, wato ya dawo da ku daga kan hanyar saban Allah, wato da ku kasance kuna kanta a zamanin jahiliya, ya dawo da ku zuwa ga hanyar yin biyayya gare shi. Wallahu alimun, hakika Allah masani ne game da halayenku, hakimun kuma mai hikima ne cikin abin da ya tsara gare ku na daga shari'o'in addininsa. A gaba Allah mai ɗaukaka sarki ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah ma daukin sarki yana nufin ne ka tuban ku ne wato ya maimaita magana ne saboda ya karfafe ta da wayridul ladina yatabi'una shahawati an tamilu maylan azima allazina yatabi'una shahawati wadannan da ke bin sha'awa-sha'awan zukatan su sune yahudawa da nasara da kuma majusawa marasa addini da kuma dai mazinata da mushrikai suna su kuma suna nufin an tamilu maylan azima da ku karkata wato karkacewa mai girma ku karkata da sun hanyar Allah kullum burin da yahudi da nasari shine ya ga cewa mu'minai masu bin Allah da manzo zan to wato sun karkace daga kan addinin su saboda duk kunya tana cikin addinin musulunci kunya da tsare musulunci duka tana cikin addinin musulunci dan haka su kuma wannan din yana daga abin da yake bakanta musu yahudawa da nasara duk lokacin da suka ga mace ta yi lilifita ta tsare jikinta wato ta rurrufe jikinta babu wani abu da yake bayyana ga wasu mazan da ba nata ba to shi kenan kuma sai ce ai wannan matar ana gallaza mata lallai mace musulma wato an danne mata haƙƙi ko za ta fito waje sai ta rufe gashin kanta sai ta rufe jikinta ba za ta bayyanar da wani abu wanda wasu mazan za su kalle su sha'awa ba to kaga su abin da kullum suke nufi shi ne kowace mace ma ta fito tsirara-tsirara ga ta da tufafi amma tsirara ta ko kuma ma ta fito ne tsirara-tsirara cinyoyinta a waje duk wani gu mai fito a cikinta ya zamto ya bayyana to kaga shi kenan kamar tana kiran mazaje kenan su zo su zama da ita ga yadda siffar jikinta yake su zo su zama da ita kamar tana kiran su kenan to daga lokacin kuma da albasha ta bayyana a cikin wata al'umma to shi kenan wannan al'ummar ta gama rugujewa wata rana annabi Musa alayhi salam ya zo zai yaƙi wata alƙarya to mutanen wannan alƙaryar da suka tabbatar cewa lalle ba za su iya da ba su iya ja da wato dakarun annabi Musa alayhi salam suka rasa yadda za su yi to hanyar da suka bi wajen karya lagon dakarun shi ne suka yi wa 'ya'yansu mata suka yi musu ado da kyawawan tufafi suka fiffesa musu turare mai kamshi sannan kuma suka bayyanar da su za su tsirara-tsirara suka sanya suka shigo wato cikin sansanin sojojin annabi Musa alayhi salam to a nan sai aka samu wani daga cikin dakarun annabi Musa alayhi salam sai ya ja wata idina suna da ita to shi kenan da ta dalilin wannan saba wa Allah din sai Allah ya bayyanar da wato mutuwa a kankanin su kawai nan take sai ake ta mutuwa a cikin sansanin sai da suke ta mutuwa suke ta mutuwa har sai da Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa alayhi salam cewa ga dalili ga abin da ke faruwa sannan annabi Musa alayhi salam ya sa aka nemi mutumin aka same shi a halin da yake wani ya tsire shi da takobi ya zamto ya mutu sannan sai mutuwar ta tsaya haka saboda haka duk lokacin da wato zina ta bayyana a cikin al'umma to kwarjinin su zubewa ya fi to yana daga cikin hanyoyin da su nasara da kuma yahuda suka bi wajen karya lagon kwarjini irin na musulmai shine shigo da zina a tsakanin al'umma suka wato shigo da wai 'yancin mata wadda a musuluncin nan babu wani addini da ya ba wa mace yanci fiye da mace fiye da wato addinin musulunci
na'am gaskiya
su kansu wato idan za su zana hoton nana Maryamu alaihi salam tunda suna ganin girman ta in za su zana hoton ta sai ga sun zana ta da hijabi da lullubi to amma kuma su ba sa yi matan su ma kuma ba sa yi to kaga wannan kenan yana nuna cewa ba sa kan ainihin doran shi kansa addinin nasu to sannan kuma koyar su ne burin su shine ya zanto yadda suka lalace suka mai da zina ba komai ba tsakanin su suka mai da zina a matsayin yanci shi kenan wato al'umma musulmi ma su zama kamar yadda shi ne ubangiji ya ce wai rudu da zina ta biyu da sha'awa ta an tabi lomai lan azima waɗannan da ke bin sha'awa zuciyarsu kullum burin su shi ne ya zanto kun karkacewa mai girma daga kan hanyar ubangiji Allah madaukakin sarki sai ya ƙara da cewa يريد الله أن يخفف عنكم لأن الله أنا نفسه يسوق غريب لكن يسوق غريب تكين وكنشان شريعة في يدا يدي يسوق على الأمة نفس الجباشيب إن يدا وكنش شريعة يكي لوكا الأمر ضرور إسرائيل ومو أيضو ومن يجي يسوق آمنا أبو بوادي وصبو دمسا مسوكي وما داما يحبنا أهل شاء النبي إبراهيم عليه السلام وما دعا عليكم في الدين من حرس من لك أبيكم إبراهيم Allah madaukakin sarki ya ce bin sanya musu matsi ba cikin wannan addinin naku na musulunci hanya ce ta baban ku annabi Ibrahim alayhi salam wa khuliqa al-insanu da'ifan an halarci dan adam shi mai rauni ne wato dan adam mai rauni ne matuƙa baya iya yin hakuri daga sha'awa-sha'awar zuciyarsa kuma baya iya yin hakuri game da mata dan adam wato su mata su ne mafiya girman fasana da Allah ya sanya cikin banu adam su ne mafi girman fasana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barwa al'ummarsa bayan ya riga ya so dama ya faɗa cikin hadisi ingantacce ma tarattu ba'di fitnatan adarru ala ar-rijali min an-nisa yace man bar wata fitna wata cutar wata safi cutarwa da mazaje ba fiye da mata to da ku su mutum ba zai iya hakuri da su kwata kwata ya zanto ba shi ba su ba dole sai an zauna da su idan an zauna da su kuma har ila yau kullum kai kenan cikin bacin rai na safe daban na rana daban na dare daban ko yaushe a cikin haka ake shi yasa suka zama fitina ga mazaje Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin wannan ayar cewa shi hakika yana nufi a cikin wannan ayar Allah ya bayyana cewa yana nufin abubuwa hudu gare mu cikin farallarsa da karamcinsa subhanahu wata'ala ya ce yuridu aw ya ce yana nufin ya bayyanar mana da shari'o'in wanda suka gabace mu sannan kuma ya ce yana nufin wato shi yadda mu zuwa ga tafarki madaidaici sannan har ila ya ce yana nufin ya karɓi tuban mu sannan kuma ya ce yana nufin ya sauƙaƙa gare mu cikin shari'o'in addinin mu wa yuridu allazina tabi'una shahawat sannan kuma da ke bin shahawoyi suna nufin wato su ne firka daga Qurayshawa musulmi Qurayshawa sun ga sai suna yin naqadi ga shari'ar addinin musulunci suna cewa to ku an haramta alqur'anin ku ya haramta muku auren gwaggwannin ku wato ƴan uwan mahaifan ku sannan ya haramta muku auren ummomin ku wato ƴan uwan mahaifan ku mata amma kuma gashi ya halatta muku ku iya auren ƴaƴan mutum ya iya auren yar gidan kanin baban kanwar babansa ko kuma yar gidan kanwar mahaifiyarsa to shikenan to bisa wannan me yasa ba za ku me yasa tunda ya haramta muku auren ƴan uwan ku mata bai yasa ba za ku auri ƴaƴan ƴan uwan ku mata ba to kaji ba me yasa ba za ku auri ƴaƴan ƴan uwan ku mata da ƴaƴan ƴan uwan ku maza ba tunda su wato ƴan uwan mahaifanku irkuwar mahaifiyarka da irkuwar mahaifinka haramun ce gari ka an haramta maka to amma an halatta maka kuma zaka iya auren yatta yar ummarka ko yar gwaggwanka zaka iya aurenta to shikenan to me yasa a wajen yar uwarka mace ma an haramta maka yar uwarka mace to me yasa ba zaka auri kuma yatta ba to wannan fa wato yana daga cikin wani irin makanta ne da su kafirin suke fama da shi makanta ce gare su da kuma wauta da wani irin kiyasi na shedanci kamar wani bature ne sai yake cewa ya samu wani musulmi ya kawo musulmin giya sai musulmi ya ce ai ni ba na sha haramun ce a addinin ya hana sai ce sai an ci kenan wani shiga mai wayo sai ya je kawo inabi ya kawo masa inabi sai ya ga musulmin ya dauka yana ci sai ce a to me yasa ko ba za ka sha giya ba ai da inabin ake yin giya me yasa ba za ka sha ba wannan musulmin da yake mai hikima ne sai ya ce masa to shi ke ma sai ce ina ce matarka ta halatta gare ka sai ce eh ya ce to me yasa kuma karka ta zama haramun gare ka tunda ai matarka ce ta haife ka yadda inabi ya haifar da giya to haka ma matarka washe ita ta haifi washe yarka me yasa yar ba ta halatta ba za ka yi abin da kake da matarka me yasa ba za ka yi da yanta ka ba kaga ya bashi amsa kenan mai yanke hanzari to haka su kafirai suke koyaushe suna bincike cikin shari'o'in addinin musulunci suna irin wannan naƙajin na banza da wuce kamar wani zindigi da yake cewa wai ai shi yake har waƙa yake rera aka da shi yana cewa wai ku zo ku sha giya ku zo mu tafi zuwa ga masu giya su shayar da mu ai ma ƙala rabuka wailun lillazi takilu bal qala rabbuka wailun lil mukallina ai ubangijinka bai ce azaba ta tabbata daga masu shan giya amma ai ya ce azaba ta tabbata daga masu sallah kaji fa kaga duk irin wannan da na kadini wato na banza da wato in mutum ya biye wannan kai tsaye sai ta zuwa ga kafiri kamar na kadin zanadika da wai a cikin alqur'ani ai Allah ya ce وما من أمة إلا خلا فيها نذير شباب وسال أمة فشي سيدا وسمي كرغدي يجي دوا كري سافر مي كرغدي أشينتا سيدا وبنجي تورا مي كرغدي أشينتا وتو أنا بيكون شيكن لازم تسوي أقول ما وبنجي تياشي وما من جاب بسيط الأرض ولا غير يسير في جناحين إلا أمم الأمثال أي بعض وقت دبا لك فيها بنك أسافر كون جزء لكي تاشي لفكا بكانتا فاشي سمع لأمتين يكمرون shike na tsiran zindiki ki ta so daga yau ya haramta sauran yan uwan zindikai wai yanka rago ko cin wani abu na nama saboda yau karka je ka yanka rago alhali ko ko annabi ne cikin raguna karka je farauta su kashe su alhali ko ko annabi ne shi tunda ubangiji ya ce ai wa in min ummati illa fala fiha nasib ai babu wata al'umma ba ce sai da ita zuwa cikin sai kuma ya ce babu ni babu wata dabba da ke tafiya a kanta ko zuwa da ke tashi sama ba ce su ma al'ummatai ne kamar mu to kaga wannan naƙadi ne duka na rashin hankali ƙwarai da gaske na rashin hankali ina tawili ne marar abin nan marar fasali ko kaɗan to wayannan mushrikai da zindiƙai da yahudawa da nasara su kullum nufin su gare ku shine ku karkace daga kan hanyar Allah shi kuma Allah madaukakin sarki nufin su gare ku shine ku shiryu hakika Allah madaukakin sarki ya nufi abubuwan nan guda hudu su gare mu cewa ya bayyana da shari'o'in addinin su gare mu zamto bayyana lu gare mu layru haka nahari a wato zamto daren su kamar ranar su yake sannan kuma yana nufin ya shirye da mu hanyar kamar idiciya sannan kuma wato idiciya hanya zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ubangiji yana nufin ya karɓi tuba gare mu ya buɗe ƙofofin tuba gare mu ko yaushe muka tuba zai karɓi tuban mu cewa mu dawo zuwa gare shi bayan mun aikata zunubi sannan Allah yana nufin kuma ya sauƙaƙa shari'o'in addininsa gare mu wannan kuwa suna daga cikin mafiya girman ni'imomi gare mu waɗanda ba a yi wa sauran al'ummomin da suka gabace mu ba ubangiji ya sanya wannan sauƙin ne ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bisa al'ummarsa subhanahu wataala wato sai sanya mauna taimakonsa tare da mu a cikin al'amuranmu misali kamar yadda kuma waɗanda suka gabace mana daga al'ummatai kuma ubangiji ya sanya wahala a cikin sha'aninsu misali annabi ibrahim alayhi salam ya ce ni zahibu ila rabbi sayahdi ni mai tafiya ne zuwa ga ubangijina sai ya hadi ni ubangijina zai shirye ni sai zanto tafiyar da annabi ibrahim alayhi salam ya yi zuwa ga ubangijinsa a cikinta akwai wahala gare shi sannan a cikin haƙƙin annabi musa alayhi salam wannan ma ja musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu to wannan miqatin da annabi musa alayhi salam ya je dan ganawa da ubangijinsa kazan sai da yi azumin kwana 30 tun sanadiyar yin aswaki da ya yi ya ka ƙara masa kwana 10 wa wa'adna musa 30 laylatan wa atammanaha bi 20 fa tamma miqatu rabbi 40 layla wa da sai da ya zama ya yi kwana 40 yana azumi ba shi ba shi sannan ya samu damar ganawa da ubangiji to kaga wannan a cikin akwai wahala ga shi kansa annabi musa alaihi salam amma cikin haƙƙin annabi musa sallallahu alaihi wasallam shi ba tare da yayi duk wannan din ba kawai ubangiji ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu ubangiji madaukakin sarki ya turo malaika jibril ya gaice shi zuwa ga halarsa mai girma ba tare da yayi wannan dogon azumin irin wanda annabi musa alaihi salam ya yi ba da haka isra'i da miraji sai zama taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa wanda babu wata wahala ko kaɗan mace haka nan cikin haƙƙin mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim da sannu za mu nuna musu alamomin wahdaniyyar ji ubangiji fil afaqi a cikin sasani wa fi anfusihim har a cikin kankansu ma ubangiji ya ce wa fi anfusihim afala tubsirun akwai ayoyin ubangiji a cikin kankansu shin ba ka gani ne hatta ya bayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana gare su cewa lallai hakika Allah madaukakin sarki shi shine gaskiya da haka sai zanto wannan nuna wa domin ji zai mana game da ayoyinsa shi ma wannan akwai taimakon Allah a ciki ba tare da wata wahala ba da haka al'ummatan da suka gabace mu sai aka hana su wato samun wasulu da kuma wisal samun saukin kusanci da ubangiji sai zanto wannan ya wuyata gare su amma mu sai Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato alwaslu wal misal saduwa da ubangiji da kuma saukin sadarwa ay ubangiji ci suma dana fa sadalla ba kana qadu qawsin aw atu sanin wajen misali kuma ubangiji ce maka ma ka zabar qadu ma ya mara a fa tumarunahu ala ma yara wala qad ra'u nazlatan ukhra sanan mu kuma ummatu sai ubangiji ce mana man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wanda yake kusance wanda yake kusance yake kusanta zuwa gare ni ne da dani guda to ni kuma zan kusanta zuwa gare shi kamar zira'i guda a cikin hadisi kudusi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ke cewa wala taqarraba minni zira'an idan kuma Allah madaukakin sarki yace idan kuma bawa na ya kusance ni kamar zira'i guda taqarrabtu minhu ba'an ni kuma zan kusance shi kamar gaba guda waza a tani mashin a kai tuwar wala idan kuma bawa na ya zo gare ni yana mai tafiya to ni kuma zan kawo gare shi ina mai sassarfa kamar wannan ubangiji yana kinaya ne ko kuma ishara gare mu zuwa ga wato yadda ko danya ya kane kusanci da Allah to shi ubangiji kusan to da yake gare ka tanan nan ka ya da kai dukkan neman kusanci gare shi saboda sauƙaƙa mana sauƙaƙa ramar ka gare mu wannan hadisin kamar yadda na kawo shi yanzu yana nan a cikin sahihul muslim ko kuma sahihul bukhari ne kitabut tauhid babu zikirin nabi sallallahu alaihi wasallam riwayati an rabbi hadisi na 2,536 to kaga duk wannan a ciki akwai taimakon ubangiji wanda babu wahala ubangiji cewa kulkan insanu zaifan kuma a shi dan adam an halicce shi ne tare da ruhi amma shi ga Allah madaukakin sarki ya halicci abubuwa ne wato a bayyane shi mala'ika wato ubangiji ya halicce shi ne da haske shi nurani ne mala'ika da haka rayuwarsa gaba ɗayanta ibada ce gaba ɗayanta dan haka a haka mala'ika yake tafi da rayuwarsa baya canzawa su kuma dabbobi wato dabbobi baki ɗayansu ubangiji sai sanya rayuwarsu wato a cikin sha'awarsu koyaushe su a cikin bin sha'awarsu suke idan dabba ta ga abinci kai ɗaya ci za ta yi idan ta ga abinci kai ɗaya ta ci za ta yi an jima na cikin sha'awar saduwa za ta yi ba ruwansa ba ta kunya ba anya Allah bai sanya mata kunya ko wata siffa irin wata ɗan adam yake shi ba da haka su dabbobi ba sa canzawa daga yadda suke ɗin a haka shi kuma ɗan adam sai ubangiji ya halicce shi wato ba'ifan shi mai rauni ne ta yadda wato shi ɗan adam baya iya tabbatuwa akan yanayi guda saboda rauninsa wani lokacin ɗan adam yakan kai zuwa ga mafi ɗaukakar muƙamai wani lokacin kuma ɗan adam saboda rauninsa yakan kai zuwa ga mafi ƙasƙancin muƙamai shine asfalar sati ne sai ya dawo kamar dabbobi ya zamto kawai yana bin sha'awoyinsa ne kamar cewa shi dabba ne wani lokacin ɗan adam za ka same shi shi kawai yake yi wani lokacin ci ya sha an jima yi jima'i wani lokacin kuma an adam sai ganci ya yi fushi wani lokacin kuma ka tarar da shi a cikin wani abu na makirci yana shirya wa ɗan'uwansa ɗan adam wani abu na makirci wani lokacin kuma ka ɗan adam ya tashi yana sallah yana zikirin ubangiji sai yana bauta gare shi ka ga wannan duka yanayi ne ɗan adam shi baya iya tabbata a kan yanayi guda wani lokacin idan yanayinsa na nuraniya ya rinjaya sai ga ɗan adam ya tashi yana zikirin Allah yana salloli da sauransu yana tsayawa jarari yana azumi irin rayuwar mala'iku kenan wani lokacin kuma idan yanayinsa na turbaya din saboda shi ɗan adam dama da turbaya ne da kuma ruhin ubangiji idan lokacin idan yanayin turbaya din ya ja shi shikenan kuma sai ya koma ya riƙa rayuwa irin su dabbobi kuma daga saɓan Allah sai ci da sha sai jima'i to wannan canzawan da ɗan adam ke yi to babu shi da sauran halittu sai da ɗan adam shi kaɗai ba za ka taɓa samun haka ga dabba ba haka nan shi kuma mala'ika shi ma ba za ka samu irin wannan canjin gare shi ba domin shi mala'ika ba ya ci ba ya sha kuma ba ya da sha'awa shi ba ya da ikon canzawa daga halin da yake haka nan kuma dabbobi ba su da damar canzawa daga halin da suke zuwa ga hali irin na mala'iku ko kuma hali irin na ɗan adam don haka shi ɗan adam wani lokacin sai zama kamar mala'ika wani lokacin kuma sai zama kamar dabba saboda ne saboda wannan raunin da ubangiji ya halicce shi a kai baya iya tabbatuwa a kan yanayi guda kamar yadda na faɗa da farko hakika mafi soyuwar abubuwa wani lokacin da ɗan adam shi ne ci idan aka ajiye abinci a gaban ka kai ɗan adam ka fara ci ko rabin sa'a guda ba za ka yi ba wato minti 30 kenan sai ka ji shi kansa cin ya ishe ka ba ga nan idan abin sha ne aka ajiya gaban ka ba za ka yi minti 30 kana sha ba sai da abin nan da ya gurbe ka ba ga nan idan wato idan ma kamar yanayi ne kamar na kusantar ɗaya jinsu kamar sha'awa ke shi ma duka minti 30 ta yi yawa dan adam za ka ji abin ya fita a kanka haka nan a yanayin gudanar da rayuwa dan adam idan ya zauna da ya zauna zuwa dan wani lokaci kamar minti 30 awa guda awa biyu sai ya zama ya ci haka nan idan kwanciya ce dan adam ya kwanta in dai ba bacci ne ya dauke shi ba yana nan a kasu zai ci kwanciya ta ci haka nan sai dan adam ya ci haka nan in ma bacci dan adam ya ci ba zai tabbata ko yaushe a cikin bacci ba ba ya iya tabbata shi a lokaci a yanayi guda haka nan a farke ma dan adam din yake ba zai tabbata ko yaushe a farke ba sai ya buƙaci zuwa ga bacci haka kowanne aiki na dan adam baya iya tabbatuwa a yanayin da yake ya canza din wannan kuwa wato adalanci ne da ya sami shi dan adam saboda raunin da Allah ya halicce shi a kai dan haka saboda wannan raunin da Allah ya halicce dan adam a kai sai ya sanya taimakonsa ga shi dan adam din har sai da ya zama dan adam yakan zama khairul bariya ubangiji ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wannan idan dan adam wato yayi imani da Allah ya kuma ya aikata aiki na kwarai da sai ya zamto khairul bariya mafi fici a cikin halittun Allah baki daya dan adam yakan zamto har ya haye matsayin malaika ma dan adam idan ya bi Allah sosai yakan kai matsayin da malaika ma sai dai ya rike masa addu'a yana roƙa masa ƙarin kusanci da ubangiji da sunan ubangiji yana cewa الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وانا أدعو أشوة ملائكة سكي وأن أدم وأن سكي إيماني سكي عيكة عيكة نقري haka nan dan adam kuma a rayuwarsa idan ya kibin Allah dan kuma sai ya dawo ya zama sharrul bariya shine ubangiji yake cewa wallazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nar jahannam khalidin fiha ulaikum sharrul bariya wadannan da suka kafirce ubangiji daga ahli kitabi da kuma mushrikai to ubangiji yace fi nar jahannama khalidin fiha za su tabbata cikin wutar jahannama sanan ulaikum sharrul bariya wadannan sune sharrul bariya saboda me saboda sun kafirce ubangijinsa to wannan duka fa yana faruwa ne saboda wannan raunin na dan adam wani lokacin wannan raunin yakan lalata dan adam har ya zama sharrul bariya wani lokacin kuma ya gyara shi ya zama khairul bariya to shi dan adam baya iya tabbatuwa akan hali guda kuma yadda muka faɗa tun da farko idan dan adam ya aikata alfasha sai ya ciru da gare ta zuwa ga wata alfashar idan ya zama alfashar ita ce aikinsa in ya aikata wannan alfashar an jima sai ya ciru zuwa ga wata alfashar an jima sai ya ciru zuwa ga wata alfashar misali mazinaci in ya yi zina da wannan an jima kaɗan sai ya ga ai wata tafi ta ita ma bari ya je yi da ita an jima sai ya ga ai wata tafi ta ita ma bari ya je yi da ita an jima idan ya samu labari ai wata ba mazinaciya ce sai ya san yadda ya yi da wayarsa da dukiyarsa da komai don ya je ya ga ya yi wannan zinar da kawai kenan da haka da haka dan adam sai ya zama can ƙasan ƙasa ya zama asfalu sashi ne ga ga nan idan dan adam ya zanto zuciyarsa ta ta'allaka da ubangiji duk inda ya ji wato wani zikiri mai tsoka shi kenan sai ya yi an jima idan ya ji wani zikirin wanda yana ganin ya fi wannan ɗin zai fi wannan samar masa da kusanci da ubangiji wata ran wata da rana shi kenan sai ya ga ya yi an jima sai ya ga ya yi wannan an jima sai ya ga ya yi wannan duk dai saboda ƙarin neman kusanci da ubangiji saboda wannan dai raunin shi dan adam baya iya tabbatuwa a kan yanayi guda to ubangiji subhanahu wa ta'ala a ayatul kursi ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani la taqtu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cinye dukiyoyinku a tsakaninku da barna wato ta hanyar haram kenan wato kamar irin su riba irin su kwace irin su fashi da makami irin su sata irin su ha'inci irin su yankan arziki irin su cin hanci da rashawa to waɗannan duka hanyoyin cin dukiyar juna ne da wato da haramci bilbaɗi kenan kamar cin dukiyar marayu da sauransu domin shi kowane musulmi wato Allah madaukakin sarki ya faɗa ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu, kowanne musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne jininsa da kuma mutuncin shi da dukiyarsa. Wayannan abubuwan guda uku to haramun ne kowanne musulmi ya shiga haƙin ɗaya musulmi akan su. Dan Allah madaukakin, dan haka Allah madaukakin sarki ya haramta wa musulmi cin dukiyar dan uwansa musulmi ko kuma taba mutuncin shi ko kuma wato taba jininsa. Illa an takuna tijaratan an taradi minkum, sai dai idan dukiyar ta kasance wato wani abu ne na kasuwanci wanda ko cin kai a tsakaninku, an taradi minkum tare da yarjewa a tsakaninku, wannan kan mutum zai iya ci. Kamar in kuka yi wani abu na kasuwanci da mutum, misali ka sayo abu naira 5,000 sai wani ya gani ya ce wani za ka sayar min akan naira 7,000, sai ka ka amince ka sayar min a naira 7,000, to kaga wannan naira 7,000 riba ce da ka samu daga gare shi amma tare da yarda shi, ba wani abu kai na kamar shigo-shigo ba zurfi ba, ba kuma wani abu kai mishi na ha'inci ba, saboda haka wannan ribar ta zama halal gare ka. Amma idan ka haɗa da ƙarya ko ha'inci, misali abin ainihin abin original ɗin shi ana sayar da shi naira 7,000, kai sai ka je ka yi fake wanda duka-duka abin da ka kashe bai fi naira 5,000 ba, kuma sai ka zo ka nuna kamar irin wannan na 7,000 ɗin ne, sai ya baka 7,000 alhali kai kuma 5,000 ma ka kashe ka haɗa abin, saboda haka ƙimar abin ma ba ta fi 5,000 ba kai ma abinka, saboda haka wannan 5,000 kuma in ka ci ka ci haram, saboda hanyar da ka samu su haramtacciyar hanya ce. Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara da cewa wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kanku, kada ku kashe kanku, wato kada ku kashe kanku, kada ku shine kada ku dauki manya-manyan zunubai waɗanda za su kai ga halakar da ran naku. Shine misali kamar mutum ya je ya aikata zina alhali yana da aure, idan mutum yana da aure ya aikata zina, to wannan jinin sa ya halatta. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa idan mutum ya togace mutane guda uku waɗanda jinin su yakan halatta, su ne kamar as-sayyibu zani, wato wanda ya taɓa yin aure kuma ya yi zina, to wannan kaga shi jininsa ya halatta. Wan nafsu bin nafsi, haka nan idan mutum ya kashe wani rai to shi ma jininsa ya halatta. Sannan sai kuma al-mufariqu lil-jama'a, wanda ya rabu da jama'a wato ɗan tawaye kenan, shi ma wannan jininsa ya halatta. A ƙarƙashin wala taqtulu anfusakum ɗin nan malamai suka ce hadda masu wato kashe kansu, kawai mutum saboda ya rasa wani abu na dukiya ko ya rasa wata dama ko wata mace da yake so ya daɗe yana so zai aure ta, sai bai samu ya aure ta ba, shikenan kawai mutum zai je kashe kansa saboda baƙin ciki. Duk wannan kam duk wanda ya yi wannan da sakamakonsa ilin ce wutar jahannama, duk wanda ya kashe kansa ba yi da wani sakamako abin Allah sai wutar jahannama. Ya tabbata cikin hadisi da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haramcin wato kisan kai mutum idan ya kashe kansa. Ya faɗa cikin wani hadisi yace kana rajulu mimman kana qablakum, wani mutum ya kasance daga cikin waɗanda suke kafin ku, har ummatin da suke kafin ku kenan. Wa kana bihi jurhun, ya kasance akwai rauni a cikin sa. Fa akaza sakinan, sai ya dauki wata wuka na harabi haye da sai yanke hannun nasa da ke ciwo. Fama raka addamu a tamata, wato jini bai yanke ba har sai da ya mutu. Ƙala Allahu azza wa jal, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa abdi, ya kai bawana abdi badarani bi nafsi, ya ce bawana ya riga ni a kan kansa, ya riga ni a kan ransa kenan, don haka haramtu alaihi aljanna, don haka na haramta mishi aljanna. Hadisi ne ingantacce wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi wanda aka ruwaito shi ta hanyar A'mash, shi kuma daga Abu Sari, shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aqara nafsahu bi hadidatin, wanda ya kashe kansa ta hanyar amfani da wata wuka ta ƙarfi ko wani abu na ƙarfi ya ɗauka ya kashe kansa da shi, to fa hadidatuhu fi yadihi, to wannan abun nasa da ya kashe kansa da shi Allah zai tashe shi da shi a hannunsa a ranar alkiyama. Ya ja'u biha badanahu yawm alkiyama, zai zamto a ranar alkiyama yana caka wannan abun a cikin cikinsa, yana caka abun a cikinsa. في نار اسكن وتا في نار جهنم كي اسكن وتا جهنم خالد مخلد شي مي دوما مين كما ابن دوامر فيها ابدا اسكن وتا جهنم هر ابدا هذا دي دوام ينا تكاو كانسا wannan wukar ومن قتل نفسه بسم وان كما يشا وانا ابو نغبا يكشي كانسا to fasummuhu fi yadihi to wannan sam abun samun nasa za ta tashi shi a ranar kiyama a hannunsa yata hasahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan zai dawwama har abada a cikin wutar jahannam yana shan wannan abun gubar mai tsanani yana sha yana azartar da kansa da shi a cikin wutar jahannam haka nan wa man taradda min jabarin faqatan nafsa wanda kuma ya fado daga kan dutse ne ko wani tsauni ko wani bene ya hau ya fado ya kashe kansa to fa huwa mutaraddin fi nar jahannam kharijul mukhalladun to shi haka zai kasance yana dangarowa a cikin wutar jahannama yana mai dawwama a cikin yin haka sannan kuma shi abin dawwamarwa ne fiha a cikin ta har abada wannan shi ma hadisi ne ingantacce a cikin sahih bukhari da muslim idan haka lalle ne yan uwa wato mutum ya kiyayi kashe kansa saboda wai talauci saboda talauci sai mutum ya je ya rata ya kanta kuma mutum ya je ya sha wani abin ya mutu mutum ko lalle in mutum ya haka to ya yi wa Allah babban laifi domin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen jihadi ne ma an ga wani mutum yana ta kokari yana ta kokari a wurin Allah ya sanna ai ga wani mutum wanda yana ta kokari yana ta kokari to mutum ta yi ko yana daga cikin munafikai ne na kuma munafikai ya sa ko da ma dai yana da wata illa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da aika da mutum ne da haka sabai suna cikin mamaki ana nan wannan mutum sai wani ya da wani kafirin kan yamin da ruwa shi kenan bayan ya kashe kafirin sai kuma yake jin kunyar wai kamar shi wani a ce wai har shine da rauni kaza a cikin shi sai ya ga kawai shi da zai rayuwa a haka shi kenan sai ya dauki takobinsa ya kwanta akan takobinsa ya kashe kansa aka zo a gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga wani ya kashe kansa ne yace to ai da ma na gaya muku dan wutan ne waliyazu billah saboda haka ƴan uwa ko yaushe mutum ya rika fatan cikawa da imani kullum mutum ya rika addu'a cewa Allah ka fitar da karshen mu Allah ka sa mu cika da imani wannan babbar addu'a ce kwarai da gaske addu'ar ba da kici da kenan ko yaushe ya tashi addu'a cewa yake Allah ka sa mu mutum muna musulmi Allah ka sa mu mutum muna musulmi kullum addu'a suke nan to sai mutane sun tafi ganin kamar karamar addu'a ce amma babbar ce addu'a ce babba domin addu'ar annabawan Allah ne annabi Yusuf alaihi salam din da girman mabiyin sakon Allah yana addu'a yana cewa tawaffani muslimin wa alhiqni bi salih ya Allah ka kashe ni ina musulmi kuma ka rikar da ni da salihan bayinka saboda haka addu'a ce babba lalle mutum ya rika kullum mutum ya rika fatan Allah ya kashe shi a cikin musulunci haƙiƙa yana saboda wannan wato tausayin da ubangi inna la kana bikum rahima haƙiƙa Allah mai tausayi ne gare ku mai jin ƙai gare ku saboda wannan jin ƙan ne Allah maɗaukakin sarki ya hana ɗan adam ya kashe kansa kuma haƙiƙa shi ɗan adam idan zuciyarsa ta auri duniya sosai to saboda tsananin kuɗayen duniya ko baƙin cikin rabuwa da wani abu na duniya to ɗan adam yakan kai ga ya kashe kansa kuma haƙiƙa duk wanda ya kashe kansa to Allah maɗaukakin sarki ya haramta mishi aljanna ko kuma ma'anar la taqtulu anfusakum ai kar ku kashe kanku wato kada ku ɗauki manya-manyan zunubai waɗanda za su kai zuwa ga halakar da kan naku a sirna Amr ibn al-As radiyallahu anhu ya fassara wannan ayar yayin da wato wata rana ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa wani yaki shine komandan yaki to komandan yaki idan runduna ta tsaya zai sallah kuma shine imani to shikenan sai da Amr ibn al-As shine komandan yaki to kuma cikin dare sai mafarki wato idan mafarkin na haka na jima'i da mafarkin jima'i wato mani ya fito daga cikin shi dan haka kaga ba da mani sallah sai yayi wanka ki to kuma da asma'i ta zo lokacin sallah wuti kawai sai je yi taimama izai taimama ya zo yi jagoranci mutane a kai sallah bayan an idan da sallah sai suke tambaye shi to ai ba mafi kayi na sallah ba da tashi ga nan bacci ba ka kai abu ba yace eh kunje kunje abu da yafa shikenan sai suka kawo tsarin shi gumman da Allah sallallahu alaihi wasallam ayya rasulullahi amru dai da ka sa ya jagorance mu mun ji a hanya yayi mabarki maimakon yayi wanka kuma shikenan kawai ya zo ya taimaka mai jagorance mu sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi aka kira shi yace kaji kaji abin da suka faɗa haka ne yace ƙwarai ku ya rasulullahi haka ne abin da ya faru yace to me yasa kai haka bayan kuma ga ruwa yace ya rasulullahi ana tsananin sanyi ne kuma na tabbata idan nayi wanka da ruwan sanyi a wannan yanayin zan iya mutuwa zan iya rasa raina da haka kuma na karanta a cikin abin da Allah ya saukar maka Allah ya ɗauki sarki ya ce za ka tudu an mutu kada ku kashe kanku shi yasa na ga idan na zuba ruwan nan a jikina na mutu to kamar na kashe kaina ne da haka sai na yi taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya ce mu komai ba sai da ya so da shi dan kadam to kaga wannan wato ijtihadi ne wanda shi sai na Amr ibn al-As radiyallahu anhu ne ko ijtihadi ne mai kyau kwarai da gaske dan ko yanzu nan idan irin wannan ku same ka ko a cikin gidanka kake idan dai har babu abin da za a iya dafa ruwa da shi ko kuma kafin a dafa ruwan rana za ta iya fitowa to kawai kai ta gaba ka kai sallah kwarai da gaske idan kana fama da wato wata mura mai zafi ta yi tsanani sosai murya ta tada shi da kyarkake magana ko kuma koyo shi hancin kai na zubar da majina sai kuma gana ba ta same ka kar sai da zafi ko babu ruwa mai dumi kuma kafin a dumama ruwan lokaci zai kure ma na rana za ta fito saboda haka kawai sai kai kima ma ka sallah idan an zuma kuma ka samu dama aka dawa ma ruwan shi ke da sai kai wankanka ba sai ka sake wannan sallar ba saboda haka shi dan adam wato saboda tsananin san duniya dan adam yake da iya manta Allah kwarai da gaske wata rana annabi Isa alayhi salam ya kasance zai yi tafiya to sai wani bayahudi ya bi shi wanda wannan bayahudin yana da awar kamar cewa shi ya yi imani da annabi Isa alayhi salam shikenan annabi Isa alayhi salam sai ya samu gurasa a ya uku irin ce ku gurin ana cikin tafiya ana cikin tafiya wannan bayahudin zai faki ilar annabi Isa alayhi salam sai ya ɗauki gurasun nan guda sai ya yi shi shi kaɗai kaga mai halin ɗan adam ke nan nan ƙaramin san duniya shi kan kansa ne don shi ke da sai ya cinye da ya cinye suna cikin tafiya annabi Isa alayhi salam zai cinye shi a kawo mana guda sun nan mutu yana ɗauko a sai ya yi ƙwaya bi shi sai ce ina ka ɗauko sai ce a ai da ba ƙwaya bi ya ce ka ji tsoron Allah ka gaya mun ina wannan ƙwaya ɗaya da ya ce a'a ya ce ai ƙwaya ai guda biyu ne da ba ku ba ne shi ke na annabi Isa alayhi salam ya ƙyale shi suna cikin tafiya sun zo wani ku a kai shi suna zaune sai ga ƙwarewa ta zo shi annabi Isa alayhi salam ya ce mutum zai kace wata ƙwarewar ta zo in ji ruhun lafiya shi ke nan sai ya ce ce ƙwarewa ki zo in ji ruhun lafiya shi ke nan sai ta zo tana zuwa gaban annabi Isa alayhi salam sai ta farka ta jiwe da fuska ta zuwa tare da kuma annabi Isa alayhi salam ya ce wa bayahudin nan bismillah ka yanka ya yanka ta da hannunsa shike nan suka fadi da suka dauki iyayen da suke yi suka diba suka gasa suka ci suka goshi bayan sun sun goshi annabi Isa alayhi salam ya dafa wannan dabba ya ce tashi da ita nan Allah suka ta tashi suka bada ki shike nan suka zo dide bakin wani ruwa ai abun kai bayan wannan abu ya faru sai wannan bai wuce yake kai wannan abu ma baki da yawa yi annabi Isa alayhi salam ya ce ina roƙon ka mu ji man ubangijin da albarkar sunansa muka yanka wannan nama muka ci kuma da albarkar sunan ubangiji na ra wato na da 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 ta sarayi ka duba girman wannan ubangiji ka ga gaskiya wai su rafa mun da da yake wallahi ba san ba ta ci ba sai zo bakin ruwa ruwan ga shi kan teku ne ba daman hayewa kuma babu cikin ruwa annabi Isa alayhi salam da mutum ne yake to yanzu a zamanin da hayi ga shi babu cikin ruwa babu komai annabi Isa alayhi salam yake kawo hannun ya rike hannun sa yake rufe idanun yana rufe idanun sai shi jannatin zai ce ka bude yana bude akan sai ga a tsaye tsallake hasu tsallake ruwa bai sanya ake shiga tsallake ba sai mutum ne ya ƙara shi cewa yake wannan abu mamaki da yawa yake wannan wani irin abu mamaki ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon ka duk girman ubangijin da da albarkacin sunansa wannan abu ne faru ka ga mu gaskiya wa ya shigura sannan guda da sai ce wallahi wallahi ba shi ne sai ke nufin ka ce suna cikin dariya suna zuwa wani gutsi ga tarin ka kwaya a sace ka tari tari annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ne lafa yace bismillah ko wace ce ta zama dinari annabi sallallahu alaihi
wasallam
sai ka ga sai shikenan sai su ga ka gaga shi wannan tunda tarin zinaran nan guda uku ne to ɗaya na wani ɗaya na ka ne ɗaya kuma na wanda ya ci gura ka ne zo nan ku dalba ku sai ce wallahi tallahi ni ne
albani
kike nan kaga kage ya fada gaskiya dan girman Allah ba asu asu amma da aka zo kan abin duniya sai ya fada gaskiya kaga dan adam ne to mutum ne yana zaune ya rasa yadda zai da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bar shi yadda ya bar shi yana zaune a nan sai ga wasu mutum suna zuwa da suka gan shi kawai suka fada shi da suka kai kashi shi ke nan suka ce su kunga yanzu dukiya ta raba kanta dama mu uku ne kowa yana da kari guda na dukiya to suna cikin haka har dare ya yi sai yi masu kama sai suka ce to abinda za a yi suka ɗan tsako da zinara da suka ba wa karamin cikin suka ce ka duka cikin birnin nan ka nemo mana abinci shi ke nan sai da neman abinci kafin ya dawo su wayannan guda biyu suka ce to yanzu ai can dukiyar nan wannan na wajen wani annan ka ba ta yi kawai gida mu kashe shi sai mu rabu sai ya zama kai tari ɗaya da rabi nima ɗaki tari ɗaya da rabi kaga shi ke nan shi kuma yana can da ya ce da ya sai abinci ya ce ko shi sai ya ce can zuke na ku zama tawa ni kadai to da haka sai ya nemo guba ya zuba a cikin abinci ya tuwa musu shi yana dawowa yana cewa ga abinci dama sun yi rai da kulaƙensu da wuƙaƙi suka faɗa su da duka suka kashe shi mantar kuma suna gaba kashe shi suka su kashe kenan bari kuma mace abinci in muka ci suka ƙoshi sai mu ɗin zuwa kenan shiga gari suna ci kuma nan da ke suka mutu annabi sa alaihi sallam yana dawowa daga tafiya sai ya wuce ga gaggawar abokin da zai sa na farko ga kuma gawar mutane su su ya ce kaga duniya ke na haka take kashe ma abokan
Allahu Akbar
saboda haka yan uwa wasu in za ka so duniya ka so ta dan neman lahira ka so ta dan neman lahira amma tsananin san duniya shi ke kawowa hasana ta ga mutum da yar motarsa da yar gidan gida ko da wani abu ne haka sai ka ji kana burin ina ma kai ne da wannan to idan dai burin da kake ba wai dan idan ka samu wani abu idan misali ba wani abu kaga yana yi na neman lahira kake burin kai ma Allah ya baka irin wannan abun dan kai ma ka nemi lahirar ka bai shi ma yake neman lahirar ba to wannan shi yake kira hasala kuma shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin cewa ita hasala tana cikin yawan shi kyawawan ayyukan sa na lada kamar yadda wuta ke cin tankar dabino wato kamar yadda wuta ke cin kirare ko auduga haka hasala ke cin ladan yawa Imam Bukhari ya rawaito hadisi ta hanyar sirna Abu Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa istanibu sab'a al-mubiqat abu sai ya rasulullahi wa ma hunna wato kan wato yake ku ni tanci lafi guda bakwai masu saurin harkar da mutum abu sai ya rasulullahi wa inna lafi ne sai yace ashirku billah yi shirka da Allah wa sihr da tsafi wa qatlun nafs da kisan kai allati harrama Allahu illa bil haqq wato kisan ran da Allah madaukakin sarki ya haramta sai dai inda haƙƙi na addini wa aklu riba da kuma cin kuɗin ruwa wa aklu malin yatim da cin dukiyar maraya wa tawalli yawm al-sahab da juya baya a ranar yaƙi wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-kafirat da kuma wato yin kazafi ga mace musulma mu'mina wa ciki ka tarkayya wa ta bata san zina ba kai kuma ka ce wace mutuna ce ya ce to wannan shi ma yana daga cikin manyan laifuka guda bakwai ɗin nan masu saurin halakarwa Imam Bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihu nasa wato hadisi na 2766 kana aka ne kitab da Imam Muslim shi kuma a hadisi na 1129 هذا لا شيطان وهو مقاتل سر وجهنا حديث لك أبو بكر رضي الله عنه يشي هذا الله صلى الله عليه وسلم يشي أنا أنبئكم بأكبر الكبائر إذا مسلم بناء نصلي فهو بتا ما بيا جرمان لي بفكا إنن سيد كسي بلا يا رسول الله فريق يا ما يشي أنا سيد شعب إشراف بنا يشرك هذا الله وقوق الوالدين لكم ساقا وإيائي وكان متكئا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعب الشيء يعين جهنا رمضان فجرس بيتان لدولة فقال فيه على وقول السوء وسهارة السوء إيشي تصور على حقيقة قول الزور شيء ينك عليها وسهارة الزور لكم شيء دفتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكمي من كورينا إني الله ولكم سركي شيء ومن يبقر ذلك ولي أيك تولنا وانتكسان كي أدوانا وظلما دن إيتر إياقا لكم ظالم فزن فلسقيني نارا وبيجي سيد سنو زام شغل شيء وتا وتزيب قوني أشكتا وكان ذلك على الله يسيرا yin haka kuwa abu ne mai sauki a kun Allah Allah wal wakil fi ayatin rubiyin in tasal duka bayar wa Allah na'am na'am wa alhamdulillah saboda yanayin lokaci ko saboda yanayin lokaci anan zamu dakata insha Allah fi gobe zamu dora da in tasal duka bayar wa Allah na'am inda tabbayoyi insha Allah sai ya fi karanta No. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na shi kuma shi ya halatta mutum yayi sujjada yayi a cikin sujjada yayi addu'a da Hausa a cikin sallar qiyamul layli iya halatta kwarai da gaske musamman idan ya zanto shi ba zai iya yi da larabci ba amma wanda ya zanto zai iya yi da larabci to yi da wani yaran wanda ba larabcin ba makaruhi ne shi kuma makaruhi ba haramun bane saboda haka koda wanda zai iya yi da larabcin ne in yayi da Hausan bai zama laifi ba insha Allah ibn tunama kuma dai ya halatta domin waje ne na faɗar bukatu lokacin ganawa ne kuma da ubangiji ga falalar cewa sallah ake ga falalar cewa sujjada ce ga kuma falalar cewa tsakar dare ake kaga lokaci ne na samun amsawar bukatu insha Allah Allah ya taimake mu na'am na'am mai tambaya yana cewa yana neman ƙarin bayani ne akan yadda ake sanya wa mamaci lifafa idan namiji ne a sama masa hula sannan riga sannan sai kuma farjan li kaga uku kenan sannan sai kuma wato a lullube shi a nannaɗe shi gaba ɗaya cikin mayafi guda kaga huɗu kenan sannan a ƙara lullube shi cikin wani mayafin kaga huɗu kenan yawa ƙwarai da gaske idan mace ce ita kuma wato a sanya mata kamar mayafi wanda zai lullube jikinta bayan riga kenan kaga biyu kenan da kuma kwarjan le ko zani kaga uku kenan ita ma sannan ita ma a ƙara mata guda biyu ko guda hudu idan dai ana iya yi mata biyar ko bakwai saboda a suturci jikinta sosai fiye da nan namiji wallahu a'lam walaikum salam taimama tana da bambanci da alula idan taimama yadda ake yin ta ita ba da ruwa ake yi ba za a iya yin ta da dutse ko da turbaya ƙasa kenan ba kuma a yin ta akan carpet ko siminti ko tile dole sai dai ƙasa ko yashi ko turbaya ko dutse misali in wannan ne dutsen wato mutum zai dora tafukan hannayensa biyu haka sannan sai mutum yankin ya dago sai ya karkaɗe hannayen in akwai ƙasa ko wani abu kaga ya karkaɗe shi kenan sannan sai mutum ya wannan ɗin ya tsatsefe yatsunsa na hannu haka zuwa nan farilla ne ni wa dama sai wa hagu shikenan sai mutai shawu kusurta ya gama bugun kasa na farko kenan sai bugun kasa na biyu shi kuma sunna ne in mutai yayi haka ya bi kasar ko dutsen shikenan sai sake karka yi hannunsa shi kuma sai yayi haka sai haka sai shafu bayan jira'in sa haka haka cikin jira'i haka sannan sai shafu hagu kamar haka ita ma haka shikin kuma ita zaka iya yin ta kana yi kana ta da ikama misali in kai haka bismillah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala salat hayya 'ala salat ارقامت الصلاه ارقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله شيكه نكو سي كان ميجي كتي الله اكبر كفاره الصلاه تو ريتا اذا ان ييتا با دامر تاكاوا كودا تاكو اي كو بيو daga inda kai yita a inda kai yita nan zafi sallah kwarai daga kuma ita in kai yita ka sallaci nafila in nafila zaka yi to ba dama yin farilla da ita haka nan amma in farilla ce kamar isha'i zaka iya miƙewa nan take kai shafayi da wuturi kwarai والله أعلم. نعم. وعندما نفرك درانا أهالي أزمي أباكيشي أزمي سينا نن كو يجيدي يوانكا كوجبت واجبني يوانكا أما أزمي شي yana nan ba abin da ya samu shi wallahi a ba
na mama kiti ne ne da
akwai ne ya
ana yi mata da rawani ko
ba eh fadan ta tambaye shi ta farko shin kemama ana yi mata niyya ne ai duk ayyukan musulunci ana yi mata niyya inna mal a'malu bil niyyat وإنما لكل امرئ ما نوى ما تواجه نية تعرف سنفر لن تيمم ما زي وزاك تين وجه سباحة الصلاة بهذا التيمم إذا مهر وفي جنبه تشيك يا إن ذاك تيمم بس أنن ميت ميت شين نافلة صلى النافلة أنا متى زرع الركوب عادي أي رب كنوا صلى النافلة دي دي تيجي كمر رب كنوا شين صلى الفرلا إن بلا شين مسألة لي بداشة matsalolin nan guda shi da su ne karatun fatiha karatun sura sai ɓoye karatu bayyana karatu yawa sai wajen ƙarin raka'a guda a cikin sallah zaga wayannan duka idan a sallar farilla ne hukuncin daban da sallar nafila misali bayyana karatu da ɓoyewa in a sallar farilla ne ka bayyana karatu abin ɓoyewa kaga za ka yi ba'adi in ka ɓoye karatu abin bayyanawa za ka yi ƙabuli amma in a sallar nafila ne ba za ka yi ƙabuli ko ba'adi ba sannan karatun fatiha idan ka manta karatun fatiha a sallar farilla sai daga cire wannan raka'ar babu ita amma a sallar nafila ce zai raka da kawai zaka kuma sallar ta tsari to haka nan karatun sura idan a sallar farilla ne ka manta karatun sura sai ka ji zai raka ruwi amma in a sallar nafila ne babu komai babu adaba komai wallahu a'lam to wallahu a'lam ana muka kawo ƙarshen tambayoyin mu da fatan Allah ya amfana da abin da muka ji Allah ka yarda dukkan laifukan mu Allah ka dinga sunan muran mu Allah ka saka wa malamin da iya yin da kai Allah ka dinga dukkan lamura umma musulmi Allah ka dinga karfafi musulunci akan kafirci Allah ka dora musulmi akan kafiri Allah ka sa mu da sharuɓa da bala'i da dunya da lahira Allah ka sanya shi wa gabanin mu na addini da na mulki Allah ka gina da mu lafiya Allah ka ga dukkan bukatun ka yayi dukkan damuwoyin mu azabatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan ka so cikin mu Allah ka ƙara musu budi ma ga fara daga cikin wannan ƙara musu daukaka manoma Allah ka sanya albarka cikin abin da yake nomawa Allah ka sanya albarka cikin kiwo da makiyata sannan mu kuma ma gare Allah ka ba mu ilimi mai yawa mu sami albarka subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam ta astaghfiruka wa atubu ilayk